Sashen Hausa na Murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai na
babbar jam'iyyar Hamayya Afirka ta Kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar gwamnatin kasar na janyewa daga kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffuka. Sakataren tsaron Amurka ya kai ziyarar bazata a Iraki domin duba yadda kokarin kwato birnin Mosul ke tafiya. Majalisar Dinkin Duniya kuma da kuma kungiyar da take fafutukar hana yaduwar makamayin guba ta ce gwamnatin Siriya ke da alhakin kai harin na karo na uku da makaman guba a yankin.
To Allah ya kyauta. A bayan labaran duniyar za mu ji martanin da jama'a suke maidawa game da shawarar hukumar NYSC ta rage yawan ɗaliban da suka gama karatun jami'a da za su iya shiga aikin na hidimar ƙasa saboda ƙarancin kuɗi. A jihar Adamawa sojoji sun ba da gudunmawar kayan karatu ga yara 'yan gudun hijira. Ibrahim Ka'almasi Garba yana tafa da filin amsoshin tambayoyinku, sannan kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar Hamayya Afirka ta Kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na janyewa daga kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffukan yaki da ke birnin Hague. Jam'iyyar Democratic Alliance ko DA ta kaice ta ce za ta tafi kotun tsarin mulkin kasar ranar Litinin domin daukar wannan mataki. Wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'ar kasar Michael Musuta ya ce gwamnati za ta gabatar da kuduri ga jan majalisar kasar su amince da janyewar daga wannan kotu, wacce Afirka ta Kudu ta rattaba hannu akan dokar da ta kafa ta a wani taron koli da aka yi a Roma. A ranar Juma'a ce Afirka ta Kudu ta shaida a Majalisar Dinkin Duniya hukumance cewa za ta janye daga wannan kotu. Amma dan majalisar dokokin kasar James Selfe Jigo cikin wakilan karkashin jam'iyyar DA mai Hamayya ya ce gwamnatin shugaba Zuma ta saba tsarin mulki da ta gaya Majalisar Dinkin Duniya gabanin ta samu amincewar majalisar dokokin kasar. Shawara Afirka ta Kudu na fara shirin janyewa daga kotun ya zo ne kwanaki bayan da majalisar dokokin kasar Burundi ta amince da kudurin hukumomin kasar da ke Bujumbura fadar gwamnati na janyewa daga kotun duniyar mai cibiya birnin Hague. Kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ta jima tana sukar kotun ƙasa da ƙasan. Kungiyar ta ce kotun ta fi auna ƴan Afirka alhali ga keta ƴancin bil'adama da cin zarafin jama'a ta ko'ina a faɗin duniya. A halin da ake ciki kuma wata kotu a Accra babban birnin ƙasar Ghana za ta fara bin bahasin ƙarar da ƴan Hamayya 12 a Ghana suka shigar na ƙalubale ga matakin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na hana su yin takara, cikinsu har da uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo Rawlings ta jam'iyyar NDP. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter yana kasar Iraki yawa sabar inda zai gana da kwamandojin kasashe da ke cikin kungiyar ko kuma rundunar taron dangi domin sake nazari da kuma taimakawa shirin sake kwato birnin Mosul daga hannun kungiyar ISIS. Wannan ita ce ziyarar Mr. Carter karo na uku zuwa Iraki a bana. Yana sa ido ne kan shirin yakin sake kwato Mosul da ke samun goyon bayan Amurka da sojojin Iraki suke kan gaba na ganin an tasa kayar mayakan sa kan daga wannan yanki. Ziyarar bazata da Mr. Carter ya kai Baghdadi yana zuwa ne ƴan kwanaki bayan da aka kashe wani sojin Amurka cikin ƴan kwanaki da suka wuce. Ana sa ran sakataren tsaron na Amurka zai gana da Prime Minister Iraki Haidar al-Abadi cikin abin da watakila za su tattauna har da batun rashin amincewar Iraki Turkiya ta shiga yaƙi da ake yi da ISIS. Ranar Juma'a sakataren Carter ya gana da shugabar Recep Tayyip Erdogan na Turkiya a Ankara inda suka tattauna kan buƙatar ƙarin haɗin kai ta fuskar soja tsakanin Amurka da Turkiya a fafatawar da ake yi da zammar samun galaba kan ISIS a Iraki da kuma Siriya. Majalisar Dinkin Duniya da kuma jami'ai daga kungiyar da take fafutukar hana wanzuwar makamai masu guba ta ce gwamnatin Siriya ce take ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni yaƙi ya daidaita. a cikin rahotonta na hudu bayan bincike da ta gudanar na tsawon watanni 13 da ta aike wa kwamitin sulhu jiya Juma'a, ta ce akwai isassun shaida da za su tabbatar da cewa da hannun gwamnatin kasar a harin da aka kai ranar 16 ga watan Maris na bara a garin Kaminas a yankin Idlib. Rahoton ya zargi shugaba Bashar al-Assad saboda amfani da bama-bamai da aka hada da sinadaran iskar da ake kira chlorine da ta yi amfani da jirage masu saukar angulu wajen kai wannan farmaki. Zargin amfani da makamai masu guba wani wato ya zama wani bangare ne na yaki da ake yi a Syria, inda gwamnati da yan tawaye suke zargin juna. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wata tawagar Taliban daga Afghanistan ta yi tattaki daga Qatar zuwa Pakistan domin shawarwari da jami'an kasar kan batutuwa masu yawa, ciki har da kame da aka yi wa shugabannin wasu mayakan sa kai rufe makarantu da yan gudun hijira daga Afghanistan suke amfani da su, da kuma ƙarin matsaloli da yan gudun hijira suke fuskanta a makwabciyar kasar wato Pakistan. Wani babban jami'in kungiyar Taliban wanda ya bukaci a saka sunansa ya ga murya Amurka cewa an tura tawagar mai wakilai uku daga ofishin harkokin siyasar kungiyar da ke Doha zuwa Islamabad ne domin bayyana wa hukumomin Pakistan damuwarsu da kuma samun bayanai kan dalilai da suka sa aka kama wakilanta. Babban kakakin kungiyar Zabihullah Mujahid, yayin da yake tabbatar wa muryar Amurka isar wannan tawaga a Pakistan, ya ce galibi kungiyar tana tuntubar kasashe da Afghanistan take da kyakkyawar dangantaka da su. Ya karyata cewa tawagar mai mutum uku ta je Islamabad ne domin ta yi mata bayani kan shawarwari na babanan da aka gudanar da jami'an gwamnatin kasar ta Afghanistan. Zuwa yanzu dai gwamnatin ta Pakistan ba ta ce uffan kan wannan ziyara ba. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka ya ratsa ta cikin ruwaye da China take ikrarin nata ne kusa da wasu tsibirai da ake gardama a kansu a kudancin tekun nan da ake kira South China Sea da Turanci, domin yin ƙalubale kan abin da Amurka ta kira yunkurin hukumomi a Beijing na hana zirga-zirga da walwala a cikin ruwayen. Jiya Juma'a, China ta yi Allah wadai da matakin ta kira shi da zaman tsaukana kuma mummunar mataki da ya saba ƙa'ida. Wani kakakin ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya ce jirgin mai suna USS Decatur ya ratsa kusa da tsibirin a bisa ka'ida jiya Juma'a domin kalubale kan ikirarin da China take wadda ya wuce ka'ida kan mallakar wasu sassan tekun wadda bai zo kusa da abinda dokokin ƙasa da ƙasa suka ayyana a zaman yanki da ƙasa za ta iya ikirari a kai ba, a wuri da China take iko da shi, amma ƙasashen Vietnam da Taiwan su ma suke ikirari nasu ne.
Labaran duniyar kina ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, a saboda matsalar karancin kuɗi, hukumar NYSC a Najeriya ta ce za ta rage yawan ɗaliban da take ɗauka da turawa aikin hidimar ƙasa na shekara guda bayan sun kammala karatun gaba da sakandare. Mutane da dama suna mai da martani kan wannan batun.
Shekaru 40 kenan dai da kafa hukumar ta NYSC, hukumar kuma da aka kafa ta a zamanin tsohon shugaba Janar Yakubu Gawa, da zulma haɗa kan 'yan Najeriya ta fahimtar juna da kuma zamantakewa. A karan farko dai hukumar ta NYSC ta bayyana cewa kashi 35 cikin 100 na dokacin ɗaliban da za su kammala karatunsu a jami'o'i da kwalojojin kimiyya da fasaha da na ilimi ne kadai za ta samu sukunin karɓansu domin tura su jihohi daban-daban domin gudanar da ayyukan da aka saba tura su yi na yi wa ƙasa hidima, al'amarin da ke nuna cewa ɗalibai 300,000 kasar kenan kuma za ta samu sukunin karɓansu domin tura su gudanar da aikin yi wa ƙasa hidima. Hukumar dai ta bayyana rashin kuɗi a ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba za ta samu sukunin karɓan ɗaliban ba a shirinta na bana. Najeriya dai na da manyan makarantu kusan 200, da kowannensu kan yayi ɗalibai kimanin 2,000 a duk shekara, lamarin da ke haifar da ɗalibai kusan rabin miliyan kenan a duk shekara da ke kammala karatunsu, wayanda kuma doka ta ce dole ne su halarci shirin yi wa ƙasa hidima. kafin a basu aiki ko kuma samun sukunin wucewa gaba domin karo ilimi a cikin gida. Wannan mataki da hukumar ta dauka dai yanzaka ya tada hankalin dalibai da iyaye da ma masu fada aji inda suke bayyana rashin jin dadin su da wannan mataki. To ko menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki? Ga dai abinda wasu da nazanta da su ke cewa
tsarin ya kamata a gyara saboda daidai da yanda yanayi yake tafiya. Mun ko a ce an rage a duba yanda tsarin abin yake, shin wani faskulima za a yi mishi, wani gyara za a yi mishi, yaya kuma ya kamata a yi shi. Muna da mutane masu fasaha wanda suka san abin da ya kamata a nan kasa, a tara su tsahin shugabannin yan bautan kasa, a kira su a zaunar da su su bada shawarwari yanda ya kamata. Amma kuma me yake a ce an ƙara adadin masu zuwa sai kuma ana neman a rage? Daga ragewa kaga zuwa gaba kuma tuma sai a ce an daina. To in an daina me kenan za a yi? Saboda Allah da Annabi.
To gaskiya abu na yana da amfani, amma wani zai ce ma bai da amfani. Kamar misali irin wanda ya yi takuru a wajen registration din nan, sai ka ga kai bai da interest ma na zuwa, amma in kaje yana da muhimmanci sosai. Saboda zaka samu abun ganin haka passing out parade, kowane aiki kaje nema an san kaje butan kasa. Kuma takardar nan ma da zaka samu na shaida, yana da kyau ma kowane dalibi ya ce wai ya gama ya je butan kasan nan.
To ba ga tunda gwamnati ta ce bata da kuɗi, kamata ai ta cire ta soke NYSC ko kuma ta mai da shi ba compulsory ba.
To gaskiya wannan compulsory nan da suka sa shi, kuma gashi suna ce ba kuɗi, su dai su san yanda za su yi. Dan mu dai ga mu ga Allah, sai abun da Allah ya yi.
Dade kokarin jin ta bakin hukumomin yi wa ƙasa hidima a Najeriya game da wannan mataki da suka ɗauka ya citira, inda wani jami'i a ofishin hukumar da ke nan Lagos ya shaida mun cewa babban daraktan hukumar na ƙasa Brigadier General Sule Zakari Kazauri shi ne kaɗai zai iya cewa wani abu game da wannan mataki, tunda tsari ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya. Kuma duk da saƙon karta kwana da na aike wa babban daraktan, har lokacin haɗa wannan rahoto dai ban samu amsa ba. Baban ya jifin murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida Jibrin da wannan rahoto. A jihar Adamawa, sojojin Brigade 23 ne suka kai agajin kayayyakin karatu ga yara 'yan gudun hijira a sansanonin da suke cikin jihar.
Daliban 'yan gudun hijira kenan ke ma nuna farin cikinsu tare ko da marabtar babban kwamandar rundunar soji na 23 da ke Yola Brigadier General Benson Akiroloyo, sa'ilin da dakarun Najeriya ke mika kayakin karatu ga malaman waɗannan ɗalibai da rikicin Boko Haram ya raba su da gidajensu na tsawon fiye da shekaru 6. Rundunar sojin dai ta ce ma baya ga gudunmawar da sojoji ke badawa ga yaƙi da 'yan miniga masu tada kai baya, hakanan za su ci gaba da tallafawa 'yan gudun hijira ta fuskacin kiwon lafiya, samar da ilimi da kuma tada koma da al'ummomin da suka soma komawa. Kaftin K. Umar, da ke zama mukaddashin kakakin rundunar soji na 23 da ke Yola, ya kuma bayyana irin nasarorin da ake samu a yanzu.
A taimako muke badawa don gudunmawa waɗanda suke gudun hijira suna IDP camp nan, ya kamata a dan ba su daman dawowa normal yadda suke kamar da kamin a fara wannan yakin Boko Haram.
A hukumance, hukumar kai ɗauki ta Najeriya nema ita ce ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira. Kuma kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jiyon Adama da Taraba Sa'adu Bello ya bayyana, kawo yanzu akwai ɗalibai 'yan gudun hijira da dama da suka soma cin gajiyar shirin karantarwa da ake yi a yanzu.
A wasu su ba su taɓa shiga makaranta ba, yanzu nan muka sa su aji na farko. Mai za ka duba za ka wani lokaci ka shiga aji ɗaya, za ka ga mutum shekara 12, wani da shekara 10 yana aji ɗaya, saboda muna buƙatar su samu ilimi kafin su bar Najeriya. Wanda suke makaranta kuma suna ci gaba da yi a kullum a wayannan makarantun da shirye shirye. So babu wanda muke da shi wanda ba dan makaranta bane, dukkan su dan makaranta suna ci azuzuwan mu na nan.
To ko me waɗannan 'yan gudun hijira kuma ke cewa ne? Malam Madugani, da ke zama shugaban 'yan gudun hijira da ke sansanin Damare, ya koba ne irin tallafin da suke samu.
Gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske, saboda ba mu tsammani yaran mu sun zo nan za su samu ilimi haka ba, amma mu dai mun zo ne a matsayin 'yan hijira, sannan Allah ya taimaka kuma Adama State Government ta bada goyon baya a yi wannan karantarwa. Volunteers su suna taimakawa, ga sojojinmu kuma wanda suka dauki da wayar su su yi wa ƴaƴanmu tarbiya da kuma su kara musu ilimi, kuma alhamdulillah yaran mu sun samu fahimta na gaske kuma sun samu cin gaba kwarai da gaske. ƴaƴanmu da yawa suka tafi Unity School, Federal School da kuma wayansu colleges, albarkacin Allah, albarkacin wannan zaman da muka yi gidan hijira ne.
A rahoton da ta fitar kwanaki game da illar rikicin Boko Haram kan harkokin ilimi a Arewa maso gabashin Najeriya, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ko bayyana cewa tun soma wannan rikici kawo yanzu dubban yara ne ma aka raba da makarantu, baya ga fiye da malamai 611 da aka kashe da kuma fiye da makarantu 900 da aka lalata. Hakanan kuma rikicin na Boko Haram ya koma tilastar fi makarantu fiye da 1,500 ko da yake da alamun yanzu harkoki sun soma komawa daidai. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da Ibrahimu, masu sauraro kada a manta da cewa ana tare ne da sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga dai Ibrahim din, wato Ibrahim ka almasi Garba da filin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Malama Maryam Alhaji Zubairu Gara Basa Kazaure, masu son sanin inda kiɗan kutso ya samu asali, da kuma Malam Ibrahim Rabilu Tsaife Zamfara, mai son sanin tarihin marigayi ɗan ƙwairo Maradin. To bari mu fara da tambayar su Malama Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Malama Maryam Alhaji Zubairu Gara Basa Kazaure, masu son sanin inda kiɗan kutso ya samu asali. Idan masu tambayar na saurare, ga masanin tarihin al'adun ƙasar Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce
shi dai kutso wato ganga ne wato da Hausawa suke amfani da wajen kiɗa kamar dai sauran ganguna, amma kamanninsa ya fi kama da kanangu, sai kuma shi yana da fuska guda ɗaya maimakon kanangu da yake da fuska biyu. Hausawa sun daɗe da fara amfani da kutso, yana da wahala mu tabbatar da ga daga inda asalinsa yake, sai dai masana tarihi sun tabbatar da cewa kiɗan kutso kiɗa ne da ya samo asali tun daga zamanin sarakuna, kuma kiɗa ne da ake kiransa kiɗan fada. A wani lokaci kuma akan yi wa a tajirai, amma asalinsa kiɗa ne na fada tare da kiɗan taushi da kuma kiɗan tambari. Wannan su ne kaɗe-kaɗen da aka sani ake yi wa masu sarauta. To shi kuma kutso ana yin sa ne kamar yadda aka sani da itacen aduwa ko iriya ko marke ko inya, kamar yadda na faɗa kuma a baya, akan yi mishi siffa irin ta kalangu a rufe fuska ɗaya a bar ƙasan a buɗe saboda a ji daɗin kaɗa shi. Kuma ana kaɗa shi da hannu, ba a kaɗa shi da makaɗi ko kuma gula. Za ka ga a kodayaushe makaɗan kutso suna amfani da hannu ne. Kuma shi kutso inda ya bambanta da ganga, idan an tsara shi tun da hannu ake kaɗa shi, ana kaɗa shi ya ba da amo iri-iri, ya ba da amo kakkaura, ya ba da amo mai zaƙi kamar kalangu, ya kuma ba da mai taushi. To kuma shi kutso bambancinsa da sauran makaɗa ko mawaƙa na Hausa, shi ana yin sa ne haɗin gwiwa tsakanin makaɗi da masu amshinsa. Mawaƙi yana ba da waƙa, ‘yan amshinsu suna amsawa, kuma a mafi yawancin lokaci ‘yan amshinsu suke ƙarasawa mawaƙin wato mai gidan nasu wato ƙarashin waƙar. To misalin wato makada shahararrun dai makada kotso a nan kasar Hausa da aka san su shine Ibrahim Narambada, Musa Dankwaro, Sa'idu Faru da kuma Alhaji Abdulrahman Galadima Kotso a Kano. To kamar yadda na gaya maka, shi dai kotso dangane da asalin kiɗan Hausawa ne. Wasu na cewa Fulani ne suka kawo shi, wataƙila saboda jin sunan an ce kotso, su kuma Fulani suna kiransa kotso ne. Amma bincike ya tabbatar da cewa Hausawa ne ka kago kiɗan kotso, Fulani kuma suka ara kuma suke amfani da shi. Amma Fulani sun fi amfani da shi a wajen wasanni na dandali, yawanci tsakanin matasa, sai kuma ɗan abin da ba a rasa ba. Amma a gurin Hausawa kotso kiɗa ne na alfarma na sarauta, wanda ba wanda ake yi wa sai sarki. Sai dai daga baya-bayan nan a zamananci kuma ake yi wa attajirai, su ma suke ɗan samuwa suna ɗan shan kiɗa.
Sai kuma wata tambaya mai dangantaka da wacce ka ansa yanzu. Mai cewa sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku bani tarihin marigayi Alhaji Dankwairo Maradin, mawaƙin gargajiya daga Ibrahim Rabilu Tsahe Zamfara.
So, idan Malam Ibrahim Rabilu Tsahe yana kusa, Alhaji Musa Dankwairo shahararren makaɗi ne, mawaƙi kuma, mawaƙi na fada, don yana cikin shahararrun makaɗa ko kuma mawaƙan fada waɗanda aka san su da yi wa sarakuna waƙa. Amma shi Alhaji Musa Dankwairo, kamar da tarihi ya nuna, asalinsa makaɗin noma ne, wato mawaƙin noma ne. Waƙar noma ita aka san shi da shi, ita aka san ma gidansu da shi. Waƙan nan ita suka gada, kuma ya fara waƙa a ƙarƙashin ɗan uwansa da ake kira Abdu Kurna. Shi Kurna shi ya koya Dankwairo, ya kuma reme shi, ya tarbiyyantar da shi akan waƙar noma. To amma da shi Alhaji Musa ya taso, ya kai inda ya kai, sai kuma ya koma fada, ya je ya zauna ƙarƙashin sarkin Tsafe Alhaji Ali, wato masarakin nan da ake kira ɗan lutan Tsafe. Ya zama masa shi ne makaɗinsa. Kuma kamar yadda aka sani, ya shahara ƙwarai da gaske wajen yi wa shi ɗan lutan Tsafe waka, kamar yadda mutane suka shaji waƙoƙin su iri-iri, a fito daga ciki dai wannan ita shiga kayan faɗa mai gida Tsafe. Wannan kusan kowa dai ya san ta, san ita ce mabakan danniyarsa. A cikin kuma waƙoƙinsa na noma, fitacciya wanda aka sanin shi da ita, ita ce wanda ya yi wa wani wato manomi da ake kira Ɗan Musa, Saidu Ɗan Musa. A cikin waƙar yana zuga shi na cewa ya riga su gona mai kalmun wuce maza Ɗan Musa. Ita ma wannan waƙa ce doguwa shahararriya da ake sa ta a rediyo, ya koɗa shi, ya ɗora shi a kan sauran manoma. To da fasahar su fito fili, ya kai inda ya kai, sai kuma ya koma fada wajen sarkin Tsafe Ali. To nan ma da tafiya ta tafi, sai kuma ya koma wajen ƴan siyasa, ya koma yi wa Sardauna marigayi Sardauna Sakkwato. Kowa dai ya san irin waƙoƙin da iri-iri na yaban Sardauna da shaharar da shi dai Alhaji Musa Dankwairo, kamar yadda aka sani, lokacin da wato ya kai wajen 1978 bayan shuɗewar zamanin Sardauna, sai kuma ya koma yi wa attajirai, ya koma yi wa attajirai waƙa. Akan yi shi nan da can, yana yi wa attajirai waƙa. Sannan kuma da siyasa ta zo tsakanin a jamhuriya ta biyu, tsakanin 1979 ya yi wa ‘yan siyasa kamar shi Alhaji Shehu Shagari shugaban ƙasa, da su Sardauna mai tama yusu waka, kuma dai sauran waɗanda ba a rasa ba, irin su Baura da makamantansu. A taƙaice dai wannan shi ne ɗan abin da za a iya cewa game da Alhaji Musa Dankwairo.
To akwai wani abu game da iyalin shi?
To a gaskiya anan tarihi dai takaitacce ne, domin wato shi dai kamar da kurna ya rene shi, shi ma ya rene ɗan baya sun tawagarsa. Kuma da aka sani akwai shi wannan daidai kiɗi da su marafa, sai kuma ɗansa Sani ya taso da zimma zai gaje shi, shi ma ya shahara wajen karɓa masa a cikin amshi, mutane sun sani. Amma Sani kuma Allah ya masa tsawon rai ba, shi kuma Allah ya masa rantsuwa. Kusan za a ce shi ne dai a cikin iyalinsa wanda ya ɗauko hanyar a gadon mahaifinsa. Amma kuma cikin ikon Ubangiji dukkansu guda uku nan, da daudin kuɗi da marafa da shi Sani, to a yau dai sun riga musulun gaskiya. Saboda haka kusan ƙungiyar a yanzu ba a zaton akwai ta.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Ballankaro da ke Abuja, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla gai da takwarana, yanzu ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Takaddarmu ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Alhaji Abbas Baffa Celedi da Dahiru Tolman Guyaba sai Ibrahim Musa Kirfi daga jihar Bauchi a Najeriya, waɗanda suka rubuto suna faɗin cewar yabon gwani ya zama dole. Muna son magana ne kan matakin da kantoman riko na ƙaramar hukumar kirfi ya ɗauka kan buɗe littafi a duk ma'aikatan da suke ƙaramar hukumar kirfi, wanda duk ma'aikacin da ya zo wajen aiki sai ya sa hannu, kuma idan ya tashi ma sai ya sa hannu. Wannan matakin ya yi daidai. Nasiru Kainuwa Haɗeji ya rubuto yana faɗin cewa mai girma gwamna Badaru na jihar Jigawa, ya kamata a riƙa binciken irin aikin da ake yi na babban asibitin garin Birniwa, domin al'umma sun fara ƙorafin cewar masu aikin suna yin rufin asibitin nan da tsaffin kayan aiki, da alamun akwai wata matsalar ma idan aka bincika. Baffa Haruna ya rubuto daga garin Bajoga a jihar Gombe, yana faɗin cewar shekaru biyar da yi wa marigayi Muhammad Gaddafi kisan gilla, to amma sai dai har yanzu waɗanda suka kashe shin ba su moriyar kawar da shi ba. Allah dai ya raba mu da aikin da nasu.
To madalla ga takardun labaran duniya.
Babbar jam'iyyar Hamayya Afirka ta Kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar da gwamnatin ƙasar ta yanke na janyewa daga kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi da ke birnin Hague. Jam'iyyar Democratic Alliance DA a takaice ta ce za ta tafi kotun tsarin mulkin ƙasar ranar Litinin domin ɗaukar wannan mataki. Wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'ar ƙasar Michael Musuta ya ce gwamnati za ta gabatar da ƙuduri ga 'yan majalisar ƙasar su amince da janyewa daga kotun, amma 'yan Hamayya suka ce an yi riga malam masallaci. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter yana ƙasar Iraq yau Asabar, inda zai gana da komandojin ƙasashe da ke cikin ƙungiyoyi wato rundunar taron dangi da kuma sake nazari da kuma taimaka shirin sake kwato birnin Mosul daga hannun ƙungiyar ISIS. Wannan ita ce ziyarar Mr. Carter karo na uku zuwa Iraq a bana. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma jami'ai daga ƙungiyar da take fafutukar hana yaɗuwar makamai masu guba ta ce gwamnatin Siriya ce ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni yaƙi ya ɗaiɗaita. A cikin rahotonta na hudu bayan bincike da ta gudanar tsawon watanni 13 da ta aike wa kwamitin sulhu jiya Juma'a, ƙungiyar ta ce akwai sassun shaida za su tabbatar da cewa da hannun gwamnatin ƙasar a harin da aka kai ranar 16 ga watan Maris na bara a garin Kaminas a yankin Idlib.
Masu sauraro, da takardun labaran da muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, in Allah ya kai mu, za mu sake taho muku ɗauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni da kuma labarai da dumudumunsu. Kafin wannan lokaci, a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda muka gabatar da wannan shiri tare da shi, da Malam Sidi wanda ya kula da aikin watsa shirye-shirye, har ma da injiniyanmu a wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC, ke cewar mu huta lafiya.